Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da niyyar kuma. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masararro assalamu alaikum Sarfil Hashim Gumel ne tare da Hadiza Kyari da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa yayin da babban zaben Najeriya ke karatowa kuma zaben kasar ta ce har zuwa yanzu akwai mutum 123 da har yanzu basu karbi katin zaben su ba a jihar Niger. Haka kuma za ku ji cewa wasu sauye-sauye da rundunar 'yan sandan Najeriya ta gudanar ya janyo cece kusan cewa ana shirin yin maguɗi ne. Bayan mun kawo muku rahotannin da muke dauke da su, za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Gobe Juma'a 8 ga watan Fabrairu ne wa'adin raba katunan zabe na dindindin ke karewa, amma akwai dabban mutane da har yanzu basu karba ba. Wani mataki ya kamata a dauka kan wannan lamari? Ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar mu ita ce 202-205-2655. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya, amma kafin nan a gyara zama a sha labaran duniya.
Gwamnatin kasar Burkina Faso ta ikirarin kashe 'yan bindiga masu zafin kishin addini su 146 a yankin arewacin kasar cikin wannan makon. Amma kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce ta imanin cewar har da fararen hula a cikin waɗanda suka mutu. Haka kuma ana zargin sojojin da yin kashe-kashe ba bisa ka'ida ba duk a cikin wannan yanki. Kungiyar kare haƙoƙin bil'adamar ta ƙasa da ƙasa ta ce wasu daga cikin kusan maza 150 da aka kashe bayan Allah ne basu ji ba basu gani ba, da aka fito da su daga gidajensu kuma aka kashe su a gaban iyalansu. Ta yi wasu da yawa daga cikin mutanen da sojojin suka zarga akan cewa ƴan ta'adda ne, fararen hula ne, ko kuma wanda ake zargi da aka kashe su ba bisa ƙa'ida ba, inji Corinne Dufka, shugabar ƙungiyar ta Human Rights a yankin Sahel. Ta kuma ce, na yi magana da wasu mutane da ke da masaniya a kan batutuwan. Ɗaya daga cikinsu ya bayyana cewa ya yi magana da wasu mata da suka yi ta kuka, kuma suka bayyana yadda aka kwashe mazajensu daga gidajensu aka kuma kashe su. Sai dai sojojin ƙasar Burkina Faso ba su mai da martani ba a kan waɗannan zarge-zargen. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce babu wata hujja da za ta sa wani kwamiti mai ƙarfi a majalisar wakilin ƙasarsa ya yi bincike a kan kuɗaɗensa. Babu wani ɗan siyasan da zai fuskanci haka. Wannan shi ake kira cin zarafin shugaba. Abin turne kuma hakan nan, hakan ma yake munzanta ƙasarmu. Martanin da Trump ya maida kenan jiya Laraba a lokacin da wani ɗan jarida ya tambaye shi akan matakin da kwamitin binciken sirrin majalisar dokoki ya ɗauka na binciken kuɗaɗensa. Shugaba Trump na wannan bayani ne don ya auna shugaban kwamitin Adam Schiff, ɗan jam'iyyar Democrat wanda ke yawan sukar shugaban. Sa'o'i kafin wannan bayanin na Trump, Mr. Schiff ya bayyana cewa kwamitin wanda ke hannun 'yan jam'iyyar adawar Democrat biyu bayan zaben rabin wa'adin da aka yi a watan Nuwambar bara zai zarfafa bincikensa a kan yiwuwar kasalandar Rasha. Zai kuma duba ko damuwar Trump a kan kuɗaɗensa da dukiyarsa na da nasaba da manufofi da yake fiddawa da kuma wasu matakan da yake ɗauka a matsayin shugaban ƙasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Sojojin Venezuela sun toshe wata muhimmiyar hanya a ƙasar don hana shigowa da kayan agajin jin kai daga Amurka da kuma wasu ƙasashen waje. Jiya Laraba an janye wata babbar motar dako da wasu manyan kwantenonin dakon kayan guda biyu da aka kai su tsakiyar wata gada da ta haɗa Venezuela da Colombia. Da kuma sojoji ɗauke da makamai suna sintiri a wurin don tisa ƙeyar duk wani yunkurin tsallaka iyaka. Amurka ta yi alƙawarin ba da taimakon agajin da dala miliyan 20 ga Venezuela, ciki har da abinci da ake buƙata sosai da kuma magunguna. Amma shugaba Nicolas Maduro ya yi watsi da taimakon, yana ma cewa Venezuela ba kasar mabarata bace bayan haka wannan zai ba sojojin Amurka damar mamaya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana sa ran ayyana nasarar murkushe daular ƴan kungiyar ta'addan ISIS a cikin mako mai zuwa. Babu wanda ya tsammani zan iya yin hakan cikin sauri. Abinda Trump ya faɗa wa mambobin gamayar ƙasashen da ke yaƙi don murkushe ISIS kenan a wata ganawa da suka yi jiya Laraba a birnin Washington. Jami'an tsaron hukumar tsaron Amurka da ta binciken sirri sun yi imanin cewa kimanin mayakan ISIS 1,500 har yanzu suna wani yankin Syria, amma sun yi takatsantsan wajen bayaninsu. A makon da ya gabata, jami'an sun bayyana cewa faɗan da aka yi ya yi zafi, sun kuma yi gargaɗi cewa gamayar dakarun da ke yakin na fuskantar tarkuna a kan hanyoyi da kuma wasu unguwanni.
Hadiza Kyari kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da babban zaben Najeriya ke karatuwa, hukumar zabe ta ce akwai mutum kusan 123 da har yanzu ba su karbi katin zaben su na dindindin ba a jihar Neja kadai. Ga Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton.
A yayin da babban zaben Najeriya ke kara gabatowa, hukumar zaben Najeriya ta ce akwai dubunnan mutanen da ba su karbi katin kada ƙuri'ar su ba a jihar Neja dake arewacin Najeriya. A wani taron manema labarai, kakakin hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Niger, Alhaji Ibrahim Abare, ya ce har yanzu makon da ya gabata akwai katunan zaben da masu su ba su karɓa ba daga hannun hukumar zaben a nan jihar Niger, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
A satin da ya wuce muna da wajen 123 da ba karba ba, wato na zaben na register da aka yi daga 2017 zuwa Agusta 2018 na sabon register da aka yi wanda ba za an karba ba.
To amma shugaban jam'iyyar adawa ta Abga a jihar Niger, Alhaji Musa Aliyu Liman, ya ce kuskuren da hukumar zaben ta tafka tun da farko shi yasa jama'a suka kasa karbar katunan zaben nasu har ya zuwa wannan lokaci.
Yanzu in ba kuskure kamar yadda ake yi da shekarun da suka wuce 2003-2007 ba a taɓa barin ƙuri'u a hukumar zaɓe irin na wannan lokaci ba, saboda tsari da aka yi wanda bai da ma'ana a ce sai ko ka je wani wuri kamin ka je ka karɓi PVC ɗinka, ga sunan kullum suna talla a rediyo da TV wanda ba a yi shi inda zai kai inda talaka ba.
Jam'iyyar APC mai mulki dai ta ce ba ta da wani shakku ga hukumar zaben bisa la'akari da tsare-tsaren da hukumar ta INEC ta yi, in ji wakilin APC a hukumar zaben jihar Niger, Alhaji Nasiru Liman.
In dai shirye-shirye ne, mu mun gansu da abin da suka yi, mun tabbata cewa akwai adalci a zuciyarsu.
Amma me zaka ce mu masu raɗaɗe din ko kuma zargin ku jam'iyyar gwamnati akwai wani haɗin baki tsakanin ku da INEC din nan don ai wani abin da bai dace ba?
To ai kai ma ka san dole wanda yake so yayi kuka aka jefe shi da kashin awaki ai sai ya barke da kuka.
Tun da farko dai kwamishinan hukumar zaben a jihar Niger, Professor Samuel Egu, ya ce tuni har takardun kada ƙuri'u sun iso reshen babban bankin ƙasa da ke Mina, kuma har sun yi tanadin ma'aikatan wucin gadi har kimanin 23,000 da za su gudanar da aikin zaben a jihar Niger. A wannan karon dai hukumar zaben Najeriya ta ce ta yi tanadi na musamman domin samawa masu fama da nakasa sauki a lokacin da suka ji rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'arsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, ga dukkan alamu akwai hayaniyar ta biyo bayan sauye-sauye da naɗe-naɗen da sabon babban sifetin janar ‘yan sandan Najeriya ya yi a ƙasar. Wasu ‘yan adawa sun yi suka cewa an yi canjin ne domin a samu damar tafka maguli. Ga rahoton Umar Faruk Musa daga Abuja.
A daidai lokacin da 'yan siyasa suka dukufa suna shirye-shiryen shiga zabe a Najeriya, rundunar 'yan sanda ta kasar ta yi canje-canje da kuma sake kara waɗansu manyan 'yan sanda girma, tare da nada su mataimakan safiyar jami'an na 'yan sanda da kuma kwamishinoni na jihohi da aka canja ko aka kara ma girma. Yanzu 'yan adawa na jam'iyyun siyasa daban-daban sun fara korafin cewa ana shirin yi musu magudi ne da aka yi wannan canji a daidai wannan lokaci. Amma kuma a tarihi akwai bayanan da ke nuna cewa an ta samu 'yan sanda da hannu a magudin zabe a sassa daban-daban na Najeriya. Ko da yake wani tsohon kwamishin 'yan sanda na Najeriya a yanzu Alhaji Abubakar Tsaf ya bayyana mai Afreda ne cewa abun da aka saba ne na a yi irin wannan canje-canje domin a hana jami'an tsaro yin magudin zabe.
Lokacin da zabe zo akan canja kwamishinoni su je wasu jihohi don su yi zabe. Domin abin da ya sa su ake haka kuwa domin in ka zauna wani state ɗaya za ka saba da mutane. Kuma kaga wanda akwai cinanci sosai a kasar mutum nan ko ya so ne ya zan kuma ɗan sanda a ba su kuɗi in komai zo a yi musu.
Idan ka yi la'akari da cewar a lokutan baya an sha kama 'yan sanda da hannu dumu-dumu a magudin zabe, ba ka gani wannan hujja ce da zai sanya waɗansu 'yan siyasa su na damuwa su in sun ga an kai wasu kwamishinonin 'yan sanda a waɗansu jihohin da watakila suna da mu'amala da gwamnan ko da jam'iyyar siyasa da ke mulki a jihar?
A can baya an ja sani wato 'yan sanda su suke yi ni maulin na zaben nan in sun haɗa kai da su mutanen INEC su bata komai da komai.
Abubakar Tsaf kenan tsohon kwamishin 'yan sanda a Najeriya a tattauna da ne da shi. Amma ɗan takarar mukamin gwamna a jihar Niger a jam'iyya ta ADC Dr. Mani Ibrahim Ahmad ya bayyana min a fira da na yi da shi cewa lallai akwai hujja na 'yan adawa su yi korafi dangane da wannan canjin da aka yi.
Wannan canje-canje gaskiya ya kusa da zaɓe da yawa. A lokaci kamar haka za a yi tunanin cewa duk wasu kwamishinoni da sojan mutane ne wanda dama an fara shirye-shiryen abubuwan da ake ciki.
Amma baka ganin cewa ganin a da ana zargin 'yan sanda na da hannu a magudi na zaɓe, wannan karo da yake sabon safiyar sojan da aka sa kuma shugaba Buhari an shaida cewa bai sha'awar jami'an tsaro su sa hannu ko bakinsu a sha'anin siyasa, kamar ba lalle ne ya kasance 'yan sanda za su shiga magudin zabe ba a yanzu?
To gaskiya goke siyasa kuma mun san cewa a duk lokacin da ake zabe ba a iya magudi siyasa mu da haɗin kan wato mutanen hukumar zabe da su 'yan sanda da wani lokaci kuma har da sojoji idan suna cikin wanda za su duba abubuwan da ake na zabe.
Dr. Mani Ibrahim Ahmad kenan ɗan takarar mukamin gwamna Inuwar jam'iyyar ADC a jihar Niger a tattauna da ne da shi a Abuja. A yanzu dai an sa ido a ga irin matakan da 'yan siyasa za su ɗauka domin tabbatar da cewa 'yan sanda da ake zargin suna shiga magudin zaɓe ba su samu zarafin yin hakan ba. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Nigeria.
To Malam Umar, a gaishe ka. Gobe Juma'a 8 ga watan Fabrairu ne wa'adin raba katunan zaɓe na dindindin ke ƙarewa, amma akwai dabban mutane da har yanzu ba su karɓa ba. Wane mataki ya kamata a ɗauka kan wannan lamari? In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kafin nan a shakata da wannan waka.
Na da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alama ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga Katsina. Wani ne akan layi daga Katsina? To mala ina ba ma jin ka sosai.
Yawa alo kana jin na?
Yawa muna jin ka yanzu.
Yawa kana tare shi gaba ila ne karfi sai da kuma.
To mala ila me zaka ce game da wannan maudu'i namu na yau?
Gobe a hakikan yanda ka tuna zabe jama'a da yake tsaka ba. To ya kamata dai tun da yake ba sai za a rike daga gobe ne. To ni ga a gaskiya ya kamata duk wanda yake a dan fara lokaci kaman kwana biyu ko uku haka.
To malam, mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Sokoto. Wane ne akan layi daga Sokoto?
Assalamu alaikum. Mai magana Kabiru Abubakar Bulan yake shi a garin local government Sokoto State Tarayya Nigeria.
To malam Kabiru, muna sauraron ka. Me zaka ce game da wannan wa'adi nan? Amin wannan
gaskiya duk da dai an ce an kashe gaskiya kuma akwai tsaruwa ko kuma a ce Dubai. To ya kamata a saki nazari ita shugaba hukumar zabe ta saki nazarin dan tsiba ko kwana biyan na ko mata ki kwana biyar dai ko hudu dai kaman zabe a dan ba mutane dama domin su je su karba duk da yake mutane suna da matsala an shayar cika kwanuka a saki arawa amma duk da haka har yanzu dai mutane ba su karba don Allah dan yi uzuri a dan tsiba ko kwana biyu don Allah amsani ne shi ne shawara na.
To malam Kabir, lafiya
mai magana Kabir Abubakar Bulan yaki.
To malam Kabir, mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar. Bar mu je jihar Niger. Wani ne akan layi daga Niger?
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba.
To malam Ibrahim, mun ji cewar a jihar Niger akwai wato hukumar zabe ta ce mana akwai katuna kusan 123,000 da har yanzu mutane ba su je sun karba ba.
To mu ma rajista fa gaba ɗaya ba zo a mana ba a nan a mu da yankin mu gaskiya.
Ba an je kawai na an yi rajista ba? Ko ku ne dai ba ku je gurin rajista ba?
Babu, tunda inda suka ce za a yi rajistar nan. To ba duk sanda ka zai iya zo a je ba, tunda abin da zai dauke ka daga nan mai gode ya kai ka Mashegu a karanci ka kashi naira 3,500.
Wato ba sauka muku lamarin bayan da za ku iya zuwa ku yi rajista kenan ba?
To mu ba a kawo mana kwamfutoci ba bulletin mai rajista ba. Kuma a kalla mu a wunan yankin nan ba mu rasa akwati ya kai kusan guda goma wanda ke ba mu da cikakken rajista za mu zo mu zaɓe. To ina za a ce ma akwai wasu ƙuri'u wanda yake ba mu je mun karɓa ba, ba a zo muna rajista ba.
To malam Ibrahim, da fatan hukumar zaɓe ta saurare ka kuma ta ji wannan magana da kuka yi. Bari mu je Kaduna. Wani ne akan layi da Kaduna?
Shamsilu Ashim Gumal, barka da lasariya.
Yawwa, barka da yassu na malamin.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, me zaka kira ga jama'a wanda ba su yi rajista kuma ba su ma je sun karɓa ba?
Shamsilu, kaga gaskiya hukumar zaɓe ta iya kokarinta. Muna ji tun sama da wajen wata nawa za ta kira kowa ya je ko gurin haikimin anguwansu ko ƙaramin hukumarsu ta tayar nanatawa a Najeriya nan kowa ya je ya karɓa. Ina so in gaya ma nan daga anguwa nan mu ce daga nan baki ba garin ga zuwa gidan hakimi ko dan shekara uku zai iya takawa ya je ya karɓa katin zaɓensa. Ni shawarar da zan bada, ka ga yadda wasu masu jam'iyyu suke ta ganin cewa canje-canjen nan da ake musamman ɗan sanda da matsala, to ni ban bada shawara a ƙara lokaci ba. Shikenan ita hukumar zaɓe ta iya yin ta wanda bai samu ba shi ya ja tun wajen wata biyar hudu uku ana ta kira a kafa ta da labarai aka kawo kurufan masu anguwanni kusa da gidajen mutane ba ji an karɓa. To ba su da niyyar zaɓe, idan ta ƙara ana iya cewa kuma wani maguɗi ne za ta shirya ita hukumar zaɓe. Kawai shikenan tun da deadline ya yi sai a kura wanda ya samu ya zaɓe, wanda bai samu ba ya je ta zuwa sai Allah ya zaɓa mana ita gaba ni na gari.
To malam,
za ku tashi lafiya.
To malam Murtala, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu garzaya Jigawa. Wani ne akan layi daga Jigawa?
Litinin mai siminti yaron Alhaji Usman Kwano daga ƙaramar hukumar Baram jihar Jigawa tarayyar Najeriya.
To Litinin mai siminti, muna sauraron ka, me za ka ce game da wannan batu?
Gaskiya maganar cewar maganar katin zaɓe da ba karɓa ba, har ga Allah da yawa ko wanda yake suna da nisa sun biya sun zo sun yi wahala kuma sana ce sun sake dawowa sun zo ba samu ba a sake ta mutaga masa wani tayi ba. Wannan gaskiya kuskure ne daga hukumar zaɓen tarayyar Najeriya.
ya kamata dama duk irin wannan lokaci da ya tashi to a rika sauƙaƙa wa mutane a rika kai musu wasu akwatuna in ma akwato visa hada a kai dai a zom
to mallam litte wato wanda ya kira mu a baya wanda
kada guri a jama'atu wanda suke so su ga wanda ba su kuma ya gura
to mun gode da wannan ra'ayi na ka bar mu je Kaduna wanne ne akan layi da Kaduna
Sunana Yakubu Balada karamin hukumar Ikaraja a Kaduna.
To Mallam Yakubu muna sauraron ka.
To dan ina so ku danta mun maudu'i ne.
Maudu'i ne muke magana shine akwai dubban katunan zabe na dindindin da mutane za su karɓa su zaben su da su har yanzu ba su karɓa ba yana nan a tare da bai kuma gashi gobe juma'an nan za a rufe karɓar katun.
To ranka dai abin da ya kamata shawara da zan bayar anan. Kowa dai ya san muhimmancin abin nan kuma ina ba kowa shawara don Allah don annabi kafin a rike kowa ya je ya samu nashi domin wannan abin shi ne za mu samu mu zaɓi wanda muke so
to Mallam Yakubu mun gode
da shawara
to mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar da fatan kowa ya saurara dai ko mutane su garza ya su je su karɓo katin su to bar mu je Nasarawa wanne akan layi daga Nasarawa
Assalamu alaikum
Amin wa alaikum assalam ya suna malamin
ni ne Muhammadu Nuru zan tambara da gwarwan can da amma na da kiran Nasarawa ina na kanka
to malama Muhammadu muna sauraron ka
wato shi wannan buya rigiya mutu dama ana ce zin ma ba ta galaje ko baka ba abinda mutum yake so ya san zai shafa ne sai zin ma ka dishi da wuri mun an rage ta wuce mutai da kai
to yanzu wato sai dai su yi hakuri kenan ai bai wuce ba tukunna saboda gobe ne ranar karshe mutum zai iya zuwa gobe ya karba
eh karban ba karban ne wuri wuri ya zo inda yake ya karban ba ka gane ko
mene da ni tawaje karba ba yaje
kuma ya kusa sai yaje karba in baya kusa to abin zai sai dai ya kuri kai dan lokaci ya riga wuce inda an ce gobe
to malam Muhammadu mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar kuma da daukan wayar kuma ka karshen daga wayoyin mu a yau mun gode da wanda suka samu damar kira wadanda ma ba su samu ba sun kira ba samu ba muna godiya sai a ci gaba da goda mu goma rana ce zamu bude muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mun gode to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu a goma ke cewa karfe 4 saura minti 7 ga wannan sakon
talaka ka bar kuka hakuri ar kai cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019
mun ce babban abin da zamu ba kasan mu shine zama lafiya da wadata
bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari
Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumudumin su
muryar Amurka daga Kaduna
muryar Amurka daga Jos a Najeriya
muryar Amurka a Sokoto Najeriya
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Zamu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan zamu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranar kun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba zamu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku wayanar da ake toyawa.
Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka.
Duniya a kafin hannu
Talaka ka bar kuka kure arka yancinka kure gemaka munka
To madalla da wannan kuma ka zo ga shirin mu na gaba wato labaran wasanni daga Najeriya
Wasanni a takaice
Da alama kaptin din kungiyar Super Eagles ta Najeriya John Michael Obi na kan hanyar sa ta komawa bugawa kasar tashi wasa yo bayan haskawa da yayi a wasanni biyu da sabuwar kungiyar sa ta Middlesbrough ta Ingila Michael ya taka rawar gani a wasan gasar Championship ta Ingila da kungiyar sa ta doke West Brom da ci 3-2 bayan da kuma ya fafata a wasan gasar kofin kalubalen ka na FA a watan da ya gabata kwanaki 4 da komawar sa kungiyar mai horar da yan wasan kungiyar ta Super Eagles Gunnar Tiro ya ce yana lura sosai da ci gaban da Michael yake samu wanda shine babban gimshiki na dawowar sa bugawa kasar sa wasa a wani labarin kuma kocin na Najeriya Gunnar Tiro ya bayyana cewa zai yi amfani da ƴan wasa masu rauni a wasan ƙarshe ta neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka da ƙasar za ta buga da Seychelles a ranar 22 ga watan Maris. Tunisia da Najeriya ta sami tikitin shiga gasar da za a gudanar a ƙasar Masar a watan Yuni, wanda ya sa wasan da Seychelles ta kasance cikin lokaci kawai. To sai dai Ro ya ce zai yi amfani da damar ne domin gwada wasu ƴan wasan cikin gida da basu sami buga wasannin na neman gurbi ba a can baya, ta yadda za su iya nuna tasu bajintar. A wata mai kama da wannan kuma, hukumar ƙwallon ƙasar Masar ta bada sanarwar cewa shahararren ɗan wasanta Mohamed Salah ba zai taka leda ba a wasan ƙarshe ta neman gurbi ta gasar cin kofin nahiyar Afirka da ƙasar za ta kara da jamhuriyar Niger. Haka kuma hukumar ta ce Salah ba zai buga wasan sada zumunci ba da ƙasar za ta buga da Najeriya. Ƙasar Senegal ta lashi takobin ci gaba da matsakaimi da fafatawa domin samun nasara a gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20. Duk da yake tuni da ta sami gurbi a gasar cin kofin duniya ta wannan rukunin, Senegal din ta sami gurbi a gasar ta kofin duniya da za a fafata a kasar Poland a watan Mayu mai zuwa, bayan da ta doke kasar Ghana da ci 2 da nema. Ta kuma sami tsallakewa zuwa matakin kusa da na ƙarshe na gasar ta nahiyar Afirka. Kasar Somalia za ta buga wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasa da ƙasa karon farko bayan shekaru fiye da 30. Hukumar ƙwallon ƙasar ta tabbatar da cewa 'yan wasanta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 za su fafata da takwarorinsu na ƙasar Eritrea a wasan sada zumunci. Ƙasar ta Somalia ta karɓi bakuncin wasan ƙasa da ƙasa ta ƙarshe ne a shekarar 1988, sada ta fafata da Mauritius a wasan neman gurbi ta gasar wasannin Olympics kafin a saka mata takunkumi sanadiyar ƙalubalen tsaro. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida Murtala da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta yi ikirarin kashe 'yan bindiga masu zafin kishin addini su 146 a yankin arewacin ƙasar cikin wannan makon, amma ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce ta imanin cewar hadda fararen hula a cikin waɗanda suka mutu. Haka kuma ana zargin sojojin da yin kashe-kashe ba bisa kan ƙa'ida ba duk a cikin wannan yanki. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce babu wata hujja da za ta sa wani kwamiti mai ƙarfi a majalisar wakilan ƙasar ya yi bincike a kan kuɗaɗensa. Babu wani ɗan siyasa da zai fuskanci haka. Wannan shi ake kira cin zarafin shugaba. Abin turne kuma hakan ya munzanta ƙasarmu. Martanin da Trump ya maida kenan jiya Laraba a lokacin da wani ɗan jarida ya tambaye shi akan matakin da kwamitin binciken sirrin majalisar dokoki ya ɗauka na binciken kuɗaɗensa. Sojojin Venezuela sun toshe wata muhimmiyar hanya a ƙasar don hana shigowa da kayan agajin jin kai daga Amurka da kuma wasu ƙasashen waje. Jiya Laraba an janye wata babbar motar dako da wasu manyan kwantunan dakon kayan guda biyu da aka kai su tsakiyar wata gada da ta hada da Venezuela da Colombia, ga kuma sojoji dauke da makamai suna sintirin a wurin don tisa ƙeyar duk wani yunkurin tsallaka iyaka. Amurka ta yi alkawarin ba da taimakon agaji da dala miliyan 20 ga Venezuela, ciki har da abinci da ake bukata sosai da kuma magunguna. Amma shugaba Nicolas Maduro ya yi watsi da taimakon, yana ma cewa Venezuela ba kasar mabarata ba ce. Bayan haka, wannan zai ba sojojin Amurka damar mamaya.
To a gaishe ki, masu sauraro nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kada manta za a iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafin ma na Facebook. Yanzu a madadin Hadiza Kyada da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Lathis Gresham wadda ta ba da umarni ta haɗa shirin, kuma sai injiniyanmu na yau Nisar Fili Hashin Gumal nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.